والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama, inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyalle. Kafin mu fara shirin, za mu karanto lambar wayar da za a same mu domin aiko mana sakonni kamar yadda aka saba, wato 0807 582 9874 ko a adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com, ko kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo wato fatoyirahama wato www.rahamaradio.com. Barkamakallah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، دموا ما سسول علموا أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما أمن تابا هريان زلمنا ننكن حديثا دموك كرنتا نا أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة da Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, wato ka ji tsoron Allah a duk inda kake, sannan ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan sa goge mummunan, sannan kuma kayo mutane mu'amala da halaye da dabi'u masu kyau. Muna gabar farko ittaqillaha haythu ma kunta, inda muka yi magana akan tsoron Allah da abin da yake haifar da tsoron Allah da kuma sakamako na waɗanda ainihin suke da tsoron Allah. Gaba ta biyu, wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wace muka ce wannan gabar tana nuna yadda alakar bawa za ta kasance da karan kansa, da shi kansa karan kansa, wato ya kasance ya bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa, saboda kyakkyawan aikin ya goge mummunan. Wannan matu yana nufin muhasabatul abdi nafsahu, wato bawa yayi wa kansa bincike, yayi wa kansa hisabi, ya tsaya ya rika binciken irin aikinsa a kullun, ya tsaya ya tunani ya ga irin wani irin aiki ya aikata, aiki ne mai kyau da zai gode wa Allah ta'ala a kansa, kuma sannan ya ci gaba da yin sa, ko kuma aiki ne mummuna wanda zai nemi tuba Allah ta'ala ya fi masa. Ubangiji ta'ala yana cewa, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah, sannan kowace rai ta duba ta ga me tayi, wani irin aiki tayi don gobe. Sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda an roito yana cewa, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku binciki kawunanku, ku yi wa kanku hisabi tun gabanin ba a yi muku hisabi ba. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata al-hasanata tamhuha, idan kayi mummunan aiki to ka tsaya kaga kayi kyakkyawa dan ya goge wannan mummunan. Allah ta'ala yana cewa, aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin, wa aqimis salata, kuma ka tsayar da sallah, tarafay an-nahari, a farkon yini da ƙarshen sa, wa zulafan min al-layl, da kuma cikin dare, wato sallar magriba, sallar isha'i, sallar asuba. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, Allah ce lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. Zalika dhikra lidh-dhakirin, Allah ce wannan tunatarwa ce ga waɗanda suke masu tunawa. Dalilin saukar wannan ayar shine abinda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yace wani mutum ya sumbaci wata mace da ba matarsa ba, hankalinsa ya tashi ganin cewa yayi abin da yake saban Allah ne, bai san kuma irin hukuncin da Allah ta'ala ya tanadar mu mai irin wannan saban nashi ba. Ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama a tsorace a firgice, ya ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama irin aika-aikar da yayi da saban da yayi laifin da yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiru bai ce da shi komai ba har sai da wannan ayat ta sauka, وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأن آية سوكا أن صلى الله عليه وسلم يكراوش يكران تامسا ودر الله سنة يتي وأن متن يتي هذا لي خاصة يا رسول الله وأن آية دني كدي تسوكا وتوانا تقوم شنا ونني كدي النبي صلى الله عليه وسلم يتي بل للناس كافة. Wannan abu ne ko aya ce ko hukunci ne da ya shafi mutane gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi da muke karantawa yace tamhuha wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, kabibi mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawan ta goge mummuna. Me ake nufi da ta kyakkyawan aiki ya goge mummuna? Shin ana nufin ya goge wannan aikin daga littattafan ko takaddun mala'iku waɗanda suke rubuta ayyuka, ko ko ana nufin ba za a kama bawa da wannan laifin ba, matukar dai ya gyara yayi kyawawan ayyuka daga baya? Hadisin zai iya daukan ma'anar tuba, wato Allah ta'ala yana nufin ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin idan kai mummuna to ka tuba zuwa ga Allah sai wannan tuban ya kankare maka aikin da kai na baya. Domin Allah ta'ala ayoyi da dama a cikin Alkur'ani mai tsarki da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu masu yawa sun nuna idan bawa yayi laifi sannan ya tuba, tuba ta gaskiya, tuba tun daga zuci, niyyar ba zai sake komawa ga wannan aikin ba, ya tsarkake zuciyarsa, Allah ta'ala zai karbi tubansa ya yafe masa abin da ya gabata. Don haka sai tuban nan ta wanki duk abin da ya riga ya gabata mara kyau. Allah ta'ala yana cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ubangiji ta'ala yana sifanta masu tsoron Allah almuttaquna, cikin sifofin su da yake ambata sai ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan, su ne waɗanda idan suka yi aikin da yake mummuna, aw zalamu anfusahum ko suka cuci kansu ta hanyar aikata laifi ko barin abin da Allah ya wajabta musu, zakarullaha sai su tuna Allah, fastaghfaru li dhunubihim, don haka sai su nemi gafarar zunubansu, wato su tuba su nemi Allah ta'ala ya yafe musu laifukansu. Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wane ne yake gafarta zunubai in ba Allah ba? Allah ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba sa dogewa akan abin da suka aikata ne laifi alhalin suna sane da cewa abin da suke yi laifi ne. Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa hadhihi al-aya khairun li ahli adh-dhunubi min ad-dunya wa ma fiha, wannan ayar wallazina idza fa'alu fahishatan azwa qarshi, yace wannan ayar ita ce mafi alkhairi ga masu laifuffuka fiye da duk abin da za su samu na duniya, ko fiye da duniya da duk abin da yake cikinta. Domin a cikin wannan aya Allah ta'ala ya nuna cewa masu tsoron Allah ba wai ba sa laifi ba ne, a'a sukan iya su yi laifi saboda su mutane ne da ba ma'asumai ba, ba waɗanda Allah ta'ala ya yi wa katanga tsakaninsu da aukawa cikin laifi ba. Amma inda suka sha bamban da sauran mutane, da zarar suka faɗaku suka gane abin da suke ciki saban Allah ne, hankalinsu ya dawo jikinsu, to sukan gaggauta wajen su yi tuba, kuma sukan san da cewa babu wanda yake gafarta zunubi sai Allah, don haka nan da nan sai su tuba su koma ga Allah. Wannan Allah, wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya sifanta masu tsoron Allah da shi. Ubangiji ta'ala yana faɗa a wata ayar na cewa thumma inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allah ce thumma inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahala, sannan ubangijinka, lalle ubangijinka ga waɗanda suka aikata mummunan aiki saboda jahilci, thumma tabu min ba'di dhalika, sannan bayan sun yi laifin suka dawo suka tuba, واصلحوا suka gyara ayyukansu inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan tuban da suka yi mai yawan gafara ne mai jinkai ne a wani gurin Allah ta'ala yana cewa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lalle ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi aiki na kwarai yayi imani kuma yayi aiki na kwarai thumma ihtada sannan ya shiryu ubangiji ya alkawarin gafartawa wanda duk ya tuba sannan yayi imani da cewa Allah ta'ala shi ne mai karbar tuba shi yake yafe wa mai laifi shi yake sakan kama wanda yayi ba daidai ba ko wanda yayi daidai sannan yayi aiki na kwarai sannan ya shiryu ma'anar ya shiryu ya tsaya yayi ilimi ya san abinda Allah ta'ala yake nema daga wajensa ya aikata ya aikata ya san abinda Allah ta'ala yake neman ya guje masa kuma ya guje masa ubangiji ya ce to wannan zan yafe masa wannan ya zo a cikin hadisi kudsi wanda yana cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangijinsa Allah ta'ala yana cewa inna abdan aznaba dhanban faqala rabbi aznabtu dhanban faghfir li faqala rabbuhu inna a'lima abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb ghafartu li abdi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana cewa lalle bawa na yayi zanubi yayi laifi kuma yace ya ubangiji nayi maka laifi ka gafarta min ubangijin sai yace bawa na ya san cewa yana da ubangiji wanda yake gafarta zanubi ga wanda ya suka tuba yake kama mai laifi ya san da wannan kuma ya tuba faghafartu li abdi na gafarta bawa na na gafarta wa bawa na sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yace summa makasa ma sha Allah sannan bayan wani lokaci bayan an dau lokaci summa aznaba zanban sai bawan nan ya sake yin zinubi sannan ya kara cewa ya ubangiji nayi maka zinubi nayi maka laifi ka gafarta min Allah ta'ala shi kuma yace bawa na yayi min laifi ya san cewa kuma yana da ubangiji wanda yake gafarta zanubi kuma yake kama mutun da laifin sa don haka na gafarta sannan bayan wani lokaci bawan nan ya sake yin laifi ya sake cewa ya ubangiji nayi laifi ka gafarta min Allah ta'ala ya sake cewa bawa na ya san yana da ubangiji wanda yake gafarta zanubi yake kama mutun da laifi na gafarta masa faly'amal ma sha'a ya aikata abin da yake so wannan hadisi yana daga cikin hadisin da yake sanyawa bawa raja'i wato kyakkyawan fata kyakkyawan tsammani wajen ubangijinsa cewa kada ya fitar da tsammanin in yana laifi ubangiji ba zai yafe masa ba in ya tuba wasu sukan kai wani mataki da za su rika jin cewa su yanzu ko ma sun tuba Allah ba zai yafe musu ba wannan take sa su ci gaba da abin da suke yi su doge su dore ba za su dawo baya ba domin sun riga sun yarda cewa ko sun gamsar da kansu cewa ubangiji ba zai yafe musu ba wanda kuma wannan huduba ce ta shedan idan har shedan ya samu wannan daga wajen bawa to ya gama yin nasara a kansa domin ba ranar da bawa zai dawo ya tuba wata rana an cewa al-Hasan al-Basri ala yastahi ahaduna min rabbih yastaghfiru min dhunubihi thumma ya'ud thumma yastaghfiru thumma ya'ud فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار aka cewa al-Hasan al-Basri yanzu ba dai mu ba zai kunyar ubangijinsa ba ya nemi gafarar zunubansa sannan ya kuma saki komawa ya laifi sannan ya dawo ya saki neman gafara sannan kuma komawa sai al-Hasan al-Basri yake cewa shedan yana gurin ina ma ya samu wannan daga wajenku don haka kada ku kosa da neman gafarar ubangiji abinda ake bukata daga bawa shine ya zama mai gaskiya lokacin da yake cewa ya tuba kada ya tuba muzuru ko ya yi tuba amma a ransa yana jin cewa zai sake yi wannan ba tuba bane kuma Allah ta'ala bai ya yafe wa bawa idan ya yi irin wannan amma bawan da ya yi laifi ya sadu da ya yi nadama ya yi kuka akan abinda ya gabata na laifinsa sannan daga baya ya gane ya dawo ya tuba to ubangiji ta'ala yana yafe masa to yana yafe masa laifinsa kamar da yazo cikin hadisin Aisha radiyallahu anha da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi yake cewa innal abda in i'tarafa bi dhanbihi thumma taba taballahu alayhi, bawa idan ya yadda shi yayi laifi sannan ya tuba, Allah yana karbar tuban sa. Allah ta'ala ka yafe mana.
Kuma sauraro da fatan Allah zai bamu ikon aiki da dukkanin nasihohin da malam yake yi a koda yaushe. Malam tambaya ta farko ta fito daga Izzuddin Umar Yusuf, yace a wani hannu manzo sallallahu alaihi wasallam ya kan sanya zobe?
Hadisai sun zo daban-daban da suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zobe a hannunsa na dama, yana sa zobe a hannunsa na hagu, wato yakan sa a na dama, yakan sa a na hagu. Akwai hadisin Anas a cikin Sahih Muslim wanda yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zoben sa a hannunsa na hagu a yatsan da ake cewa al-khinsar, shine yatsan da yake kusa da na tsakiya, kusa da na tsakiya, wato na kusa da dan kankanin yatsa, shine khinsar. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zobe a wannan yatsan a hannun hagu kamar yanda yake sawa a nadama. Hadisai sun zo daban-daban, akwai hadisin Ibnu Abbas, akwai hadisin Ali, akwai hadisin Aisha, akwai hadisi daban-daban wadanda, akwai hadisin Abu Rafi wanda yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sa zobe a hannunsa na dama, wanda Tirmizi a cikin Ash-Shama'il ya kakkawo duka wadannan ruwayoyin, kuma dukkaninsu sun inganta. Saboda haka akwai hadisan da suka nuna yana sa wannan, yana sa wannan, duk da cewa wasu suna ganin kamar ya fi sawa a hannun dama kamar yadda ruwayoyin da suka zo anan sun fi yawa. Wasu kuma malamai suna ganin cewa ya fi abin na sawa a hagun ma shi yafi kamar Imam kamar Darqutni, amma dai magana mafi inganci shine duka biyun, ko ya sa a dama ko ya sa a hagu, wannan duk ya inganta, kowanne ya sa yayi. Anan akwai batun sa agogo, wasu suna tsanantawa shugaban sha'anin sa agogo sai a dai a sa a dama. To agogo da babu shi yanzu daga baya ne ya samu, in har za a yi kiyashin su da wani abu da ake sawa a hannu, zobe shi yafi kamata a yi kiyasin sa da shi, inda shi ne ake sawa a hannu. Zobe kuma ya tabbata Annabi ya sa a dama, ya sa a hagu, saboda haka ko ina mutum ya saka ba za a ga laifin sa ba, ko ba za a riga ganin kamar ba abin nan ba. Saboda haka a sa a dama ko a sa a hagu duk ɗaya ne, babu wani bambanci tsakanin sawa da dama ko a hagu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa zobe a dama, ya sa a hagu. Na'am.
Sai tambaya ta gaba wadda take cewa idan ina so addu'a ta ta karbu a wajen Allah, wani mataki ya kamata na bi?
Da matakin farko shine ka samu ikhlasi a cikin zuciyarka, wato ya zamana ka tsarkake zuciyarka daga dukkan wani abin da ba Allah ba, ya zamana Allah shine a zuciyarka, ka tsantsanta bauta gare shi, ka nisanci abin da duk yake shirka ne ga Allah, abin da duk yake hada Allah ne da wani, wannan shine matakin farko. Sannan ya zamana ka zama mai biyayya a cikin umarnin Allah, kana bin umarnin Allah, kana ansa kiran Allah duk inda ya kira ka, wannan shine mataki na biyu. Allah ta'ala yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah ce idan bayina suka tambaye ka game da ni, fa inni qarib, to ni ina nan kusa, ba nesa nake da su ba. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, ina ansa addu'ar mai addu'a lokacin da ya roke ni. Sai Ubangiji ta'ala ya faɗi abinda kai kuma bawa za ka yi, kai mai addu'a don ka samu biyan bukata wajen a anshi addu'arka, sai ya ce falyastajibu li, ni ma su ansa nawa kiran, walyu'minu bi, su yi imani da ni. Su ansa kiran Allah shine su karbi sakon da Allah ta'ala ya aika annabawansa da shi, su yi aiki da shi, su yi imani da shi, su yadda Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, babu wani abin bauta da gaskiya sai shi. Su yadda da duk abin da ya labarta musu akan harasan manzanninsa, su yi imani da cewa waɗannan abubuwa gaskiya ne. Allah ce su yi wannan su kuma ta ɓangaren su, la'allahum yarshudun, ko wa la'allah a shiryar da su, wato tabbas a shiryar da su, su gane hanyar bi kuma su cimma bukatar su. To ashe kaga in kana son Ubangiji ta'ala ya ansa addu'arka, to ya zamana kai ma ka ansa kiran Allah, ka zama kana bin umarnin Allah, idan kana bin umarnin Allah to zaka kai matakin da in kai addu'a da wuya ne Ubangiji bai ansa maka ba, kamar yanda yake fada a cikin hadisin sa Qudsi, hadisin Abu Huraira, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأؤذنا. الله تعالى yake cewa babu abin da bawa na zai kusance ni da shi wanda nafi so sama da abin da na farlanta masa, kuma bawa na ba zai gushe ba, yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi. Idan na so shi sai in zama jin sa da yake ji da shi, in zama ganin sa da yake gani da shi, zama kafarsa da yake tafiya da ita, in zama hannunsa da yake damka da shi. Sai ce wala in sa'alani la utiyanna, lalle tabbaci hakika in har ya roke ni lalle zan bashi. Wala in ista'azani, kuma lalle in ya nemi tsari daga wajena, la u'izanna, lalle tabbas tabbaci hakika sai na tsare shi. Kaga anan Allah ta'ala yana nuna cewa in bawa yana so taka wannan mataki ta yadda idan yayi addu'a Allah ta'ala ya rantsuwa sai ya karbi addu'arsa, in ya nemi tsari Allah ta'ala ya rantsuwa sai ya tsare shi, to ya zama mai yawaita aikata ayyukan da Allah ta'ala yake so, mai yawa aikata nafilfilu, to sai kai wannan matakin da addu'arsa ba za ta fadi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'asa aghbara madfu'in 'ala al-abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Rubba ash'asa aghbara, akan samu mutumin da yake gashi gurin gitsatsa haka mai kura, madfu'in 'ala al-abwab, in yazo guri ma ana tuttule shi ana hana shi shiga, amma Annabi ya ce law aqsama 'ala Allah la abarra, da zai rantsi yayi wa Allah rantsuwa irin ya ce wallahi Allah sai kai mana kaza, Annabi ya ce la abarra, lalle da Allah ya kutar da shi. Sai Ubangiji yayi abin, to ba mataki ne da ba kowa yake kaiwa gare shi ba, amma hanyar da ake bi akai ga wannan matakin shine al-a'malus salihah, ayyuka na gwari na kwarai, ta aikata wajibi da kuma bibiyar wajibin da ayyukan nafilfilu ayyukan ta dauke. To idan bawa ya matsa wajen wannan aiki, to yakan iya taka wannan matakin, kamar irin su cikin sahabbai waɗanda suka sami wannan matakin. Akwai irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas, akwai irin su Anas ibn Nadr, wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi la tuksaru thaniyatu Rubayya, lokacin da 'yar uwarsa ta yi fada da wata ta karya mata hakuri, suka kawo kara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce an karya wa 'yar uwarsa hakuri ga wacce ta yi aikin. Annabi ya ce to a zo da ita, aka zo da ita ya ba su hakuri, su hakura su karbi diya, suka ce ba su karbi diya ba su sai an yi kisasi. To dan uwanta Anas ibn Nadr yana gurin sa yake cewa wallahi la tuksaru saniyatu Rubayya, wallahi ba za a karya mata hakuri ba, ya rantsi cewa ba za a karya hakurinta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bujiro musu da yake cewa ya Anas kitabullahi kisas, ce ya Anas kai hakuri, abinda Allah ya wajabta shine kisasi. To kuma daga baya sai suka ce ai sun ba yafi, a kawo diya, a kawo al'arshi. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ibadillahi man aqsama 'ala Allah la abarra, kai lalle cikin bayin Allah akwai wanda ko in yayi wa Allah rantsuwa sai ya kubutar da shi, kaga yayi rantsuwa ba za a karya hakurinta ba, amma Allah ya kubutar da shi. To yana daga cikin matakin da bawa zai za a karba addu'arsa, yana daga cikin abinda zai sa addu'ar bawa ta zama karbabbiya. To mutum ya zama yana cin halal, yana shan halal, yana sa sutura ta halal, yana hawan abun hawa na halal, yana zaune gidan halal, wato ya zama gaba daya rayuwarsa yana yin ta ne a cikin halal, ya gujewa haram, domin bai gujewa haram ba wannan yana iya zama cikas wajen karbar addu'arsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira yake cewa summa zakara rajula ash'asa aghbara يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. النبي أم بشمتم ونديك ياي كورا ياي برنجساسا يطيل السفرة يانا أوغن تفيا yana daga hannunsa sama yana cewa ya rabbi ya rabbi, wato yana addu'a Allah ya Allah amun kaza ya Allah amun kaza. Annabi ya ce amma abincin da yake ci haram ne, abin da yake sha haram ne, sutura shi haram ce, an ci yadda shi haram. Annabi ya ce fa anna yustajabu la, ta yaya za an sa masa? Shi kaga idan mutum yana so an sa masa addu'ar sa, ya zama ne yana cin halal, yana shan halal, yana sutura da halal, mu'amalar sa ta zama halal ce, ba yake yake haram, yake halal yake haram ba. To wannan yana daga cikin abin da yake sa a karba addu'ar mutum. Akasin wannan yana hana a karba addu'ar mutum. Haka yana cikin matakan karba addu'a. Kada bawa ya rika garaje, Allah baya son bawa yana masa garaje. Yana cewa Allah na roke ka, na roke ka shiru, har yanzu nake ji ban ga abin nan ba. To idan bawa ya haka, to ya riga ya bata komai, ya hargitsa duk al'amarin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, za a ansa wa ɗayan ku addu'a matukar bai yi garaje ba. Sabai suka ce menene garaje ya rasulullah, ma lam yastajil, bai matukar bai yi garaje ba. Sabai suka ce ya rasulullah me yi garaje, ce ani ya bawa ya rika cewa na roka na roka ba an samu ba. Wato idan mutum ya samu wannan irin garaje, to zai sama matsala, ubangiji sai ya ki ansa masa din. To wannan duk suna daga cikin matakai da kokarin gujewa dukkan abin da yake hana karba addu'a, sannan da yin amfani da lokutan da Allah ta'ala ya fi karba addu'a a cikin su, shi ma wannan yana taimakawa wajen addu'a ta karbu. To kama as-sulusul akhir min al-layl, karshen sulusi na dare, mutum ya tashi ba addu'a a wannan lokaci, Allah yana ansa addu'a a irin wannan lokaci. Ubangiji ta'ala yana akamsa addu'a a ranar Juma'a bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana, lokaci ne na ansar addu'a. Tsakanin kiran sallah da iqama, lokaci ne na ansa addu'a. Lokacin da mutum yayi azumi zai yi bude baki, lokaci ne na ansa addu'a. Halin tafiya, mutum yana cikin halin tafiya, lokaci ne na ansa addu'a. Da dai lokuta daban-daban waɗanda suka zo a sunna, mutum ya ribaci irin wannan lokaci bayan duka ya zo da waɗannan sharuɗa, ya gujewa abubuwan da za su zama cikas waɗanda za su taimaka wa addu'a sa ta zama karɓaɓɓiya.
Na'am. Sai tambayar baban gida rijiyar lemo, yace mallam shin ya halatta mutum ya karanta sura iri ɗaya a raka'o'in sallarsa gaba ɗaya?
Ba wani abu, dan mutum ya karanta sura a raka'a farko, a raka'a ta biyu ya karanta sura, ya kuma karanta wannan surar, babu komai.
Na'am. Shi kuma Muhammad yake cewa mallam yaya ciyarwar kafarar wanda ya rantsuwa za ta kasance?
Allah cewa yi game da wanda ya rantsuwa, fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Ubangiji da ya tashi fadar kafara ke cewa it'amu 10 masakin, ku ciyar da miskinai 10 min awsati ma tut'imuna ahlikum, daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalinku na abinci. Aw kiswatuhum, ko kuma ba su tufafi, ba miskinai 10 tufafi, mabukata 10 tufafi. Aw tahriru raqaba, ko kuma yanta kuyanga, yanta bawa. Wato cikin abubuwa uku dinnan zabi ne Allah ta'ala ya bawa mai rantsuwa a cikin uku na farko, ko dai ya ciyar da miskinai 10, ko ya tufatar da miskinai 10, ko kuma ya yanta bawa. Sai ya ce faman lam yajid, wanda duk bai samu abin da zai yi waɗannan ba, bai samu abin da zai ciyar ba ko tufatarwar, ko bai samu bawan da zai yanta ba, sai ya ce fa siyamu 3 ayyam, sai azumin kwana 3. Shi kaga shi azumin kwana 3 ba a yin sa sai an gwada waɗannan, sai ba za a yi waɗannan ba. Da yawa wasu suna dauka in mutum ya rantsuwa ya karye rantsuwarsa kawai azumi zai yi. Allah ta'ala ya nuna azumi ana yin sa in an rasa yin wannan. Farkon abin da mutum in ya karye rantsuwa zai yi shine ciyar da miskini 10. Sai ya ciyar da miskini 10. Ciyar da miskini 10 shine ka samu abin mabukata wanda suke da bukata, ka ba su abinci, kowa ka ba shi abin da zai ci koshi a lokacin. Ba wai ana nufin sai ka ciyar da shi yinin ba duka. Wato ka ciyar da shi da safe da rana da daddare, a'a. In ka ciyar da shi abinda zai ci ya koshi a zama daya, to ka ciyar da miskini daya, to ka samu su 10, kowa ka bashi abinda zai ci har ya koshi. To in kai haka ka yi kafara ta rantsuwarka. In ba za ka yi wannan ba, to ka sa a auna su, ka so yadi wancan abinci Allah ce min ausati ma tutaimuna ahliku tsaka tsakin abincin da kuke ci a gidanku sai aka duba kaga wani abinci ne kafici yadda iyalinka sai ka shi zaka abin nan ba ka duba wanda yake marar kyau ba ko marar dadi ko ka sai wata shinkafa wacce ba ka so ko ka sai abincin da kai ma ba so kake ba san shi kake ba tsaka tsakin abin da kuke ci da iyalinku ba can garo ba ba kuma wanda yake mai tsada da yawa ba wanda kai ma ba kullun kake cin irin sa ba a tsaka tsaki to in kai haka in ba za ka yi haka ba to ka tufatar da mutum goma ka sa a auna su ka je ka so musu ya hadinka kowa daidai su da resa ba ka iya ba akwai bayi kana da bayi ka ce ka yanta guda to sai Allah ce wanda duk bai samu ikon yin ɗaya daga cikin wannan ba shine sai ya azumin kwana uku sai azumi siya musalasati ayyam sai azumi kano kace zalika kaffaratu aymanikum idha halaftu wannan ita ce kaffara rantsuwar ku idan kun yi saboda yadda wasu suke dauka da zarar mutun ya rantsuwa yana son warware ta sai azumi a sai idan ba ka iya ciyarwa ba ba za ka iya tubatarwa ba 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 wanda za a yin sannan ne ake azumi shi mataki ne na karshe ciyarwa din ita ce wannan ka ciyar da muskinai guda goma kowa ka bashi abincin da zai ci koshi idan dafawa zaka yi ka ba su in ba ma dafawa zaka yi ba ka ba mutum abin da zai je abinci ya ce ko shi na'am
kuma sauraro ana sauraron shirin fatoyin rahman ne daga nan gidan rediyon rahama akan mita 97.3 a zamfin FM tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo kada dai amanta za a iya aika mana sakonnin tambayoyi ta kan lambar waya kamar haka wato 0807 5782 9774 a mallan tambaya ta gaba tana cewa miji na ya sake ni ina goyo kuma ni ba na jini sai na yayi gashi kuma yaro na watan sa hudu to mallan ya zan yi idda ta
zaki hakura sai kin yaye sannan ki idda a wanda duk take haila ba wai ta daina yin haila ba saboda tsufa ko saboda rashin lafiya wannan za ta yi iddar ta ne da haila saboda haka sai ki ji sai ki hakuri in ma kin ga za ta dau miki lokaci a yanzu akwai kwayoyin da ake sha da haila ta dawo sai ki je ki nema ki sha likita ya baki ki sha haila ta dawo ki lissafi da haila amma dai da ita zan zaki dole na'am
sai tambayar da take cewa mallan ramuwar azumi aka yi na Ramadana 28 cikon ɗayan sai aka tashi da wani azumin to yaya cikon ɗayan zai kasance
sai ki bari sai an gama wannan da aka shigo wannan da aka shigo sai ki fara shi sai an gama shi sai ki cika shi ɗayan
na'am sai tambayar Hassan unguwa uku yace mallam idan mutum yayi karatu a sarari a sallar azhar me ya kamata yayi
idan mutum ya manta ya bayyana karatu inda yake boyewa ko ya boye inda ake bayyanawa babu abin da zai yi magana mafi inganci babu maganar ya koye sujjada ba a koye kabli babu wannan shi kansa sallar sirriya din wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ji yadda sahabbai aya ɗaya haka ko biyu wanda yazo a hadisi wa kana yusmi'una ayatan ahyana yakan ji yadda su karatun aya wato yakan bayyana yadda za su ji karatun saboda haka shi bayyanawar da boyewar sunna ce idan mutum ya bayyana inda ake bayyanawa ya boye inda aka boye yayi sunna in aka samu aka si wannan ba zai sa yayi sujjada su da sahabi ba na'am
sai tambayar da take cewa mallan shin ya halatta a ci naman dabbar da aka datse mata kai farar daya a yayin da aka zo yanka ta
wannan kuskure aka samu wajen yanka amma ba zai hana a ci naman ta ba mutakar an yi bismillah lokacin yanka ta ba abinda zai hana a ci naman ta
na'am wannan tambayar take cewa mallam mutum ne ya tadda liman a raka'ar karshe sai bayan an yi sallama sai fahimci cewa ashe wannan raka'a da ya riska liman a kanta ƙari ce yayi shi liman din a matsayin mantuwa a sallar azhar shin idan ya tashi cikowa zai kirga ta a cikin raka'o'insa ne ko kuwa
na farko akwai kuskure da su ma mu suka yi liman idan ya tashi a raka'a ta biyar zai kara bai kamata a bi shi ba sai ayi masa tasbihi har ya dawo ya zauna. Amma ba za a bi shi a ƙara ba, mutum in ya ƙara bisa kuskure to wannan zai sujjada ba'adi. Amma in ya ƙara raka'a ɗaya da gangan yana sani to wannan sallar shi ta ɓaci. Saboda haka idan har aka yi saboda jahilci aka bar shi aka bi shi aka yi sallar raka'a biyar, kai idan ka zo wannan zaka lissafa da ita, ba zaka sarayar da ita ba, ka ce ba ta da kyau, tunda kai abinda ka riska shine farkon sallar ka, ba ƙarshen sallar ka bane. Wannan ita ce magana ma adrakum fasallu wa ma fatakum fa'timu, abinda ka riska shine kai farkon sallar ka, saboda haka wannan ba zai shafi kai sallar ka ba, in ka tashi zaka dora akan wannan.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam ni likitan dabbobi ne, akan kamun kare da alade na duba su, shin hakan ya halatta?
To kare ba duka kare bane aka hana amfani da shi, kamar yadda aka sani a shari'a an yadda a rike karen farauta, an yadda a rike karen gadi, an yadda a rike karen kiwo, waɗannan nau'uka na karnuka guda uku shari'a duk ta amince ta yi sauki cewa ana iya mallakar su. Kaga tunda har za a iya mallakar su ba laifi don ba su da lafiya an kai wa mutum wanda ya san abinda yake na magungunan sai duba su, wannan ba laifi ba ne. Alade wanda an haramta cinsa, an haramta kasuwancinsa, an haramta komai, ba abinda aka yadda a yi da alade, ba gadi, ba a kiwo da shi, ba abinda. Haka duk wanda ka ga da alade ci zai yi, yana rike da alade yana yawo da shi, in ma ya rashin lafiya je a masa allura ko wani abu, wannan ci zai yi. To kaga ba kamata ka taimaka masa ba akan abin da ka san aikinsa na haramun ne. Sabanin wanda zai zo da kare, ba aka ce wai wannan cin kare yake ba. Tayu na gadi ne, tayu na kiwo ne, tayu na farauta ne, wannan ba laifi ka taimaka masa, ka yi masa magani. Amma wanda yake zo da alade wannan bai halatta ba.
Na'am. Sai tambayar Agba filin sukuwa ya ce malam shin a fili ake karatun sallar shafa'i da wuturi ko a ɓoye?
Duk na filfilin da ake yin su da rana a ɓoye ake, na filfilin da ake yin su da daddare a bayyane ake yin su. Wato kowace nafila tana bibiyar sallar da kowace nafila tana bibiyar sallar da ake a wannan da sallar da ake ta farilla a wannan lokaci. In na filfilin rana ne suna bibiyar sallolin farilla na rana, kaga ɓoye karatu ake yi su ma sai a ɓoye karatunsu. In kuma na dare ne to bayyana karatu ake a sallolin farilla na dare, su ma na fulfulu sai a bayyana karatunsu. Saboda kaga shafa'i da wutiri sallolin dare ne, don haka sai a bayyana karatu a cikinsu, ba a ɓoye ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam nakan yi inzali a duk lokacin da na shiga halin farin ciki ko baƙin ciki, shin zan yi wanka ne ko kuwa?
Duk sanda maniyyi zai fita daga jikin mutum da jin daɗi, in dai da jin daɗi zai fita to mutum zai yi wanka, in dai zai fita da jin daɗi, sai dai in fitar ta zama ta cuta ce, ta rashin lafiya ce, to wannan sai a nemi magani. Ba za a ce duk fita sai ya yi wanka ba, amma in dai da jin daɗi zai fita to wannan zai yi wanka. Saboda haka shi ya san da irin sigar da maniyyi yake fita daga jikinsa. Idan har ya kasance yana fita ne saboda ya zama kamar cuta, to wannan ba za a ce duk fita sai ya yi wanka ba, ba za a dora masa wannan ba.
Na'am. Wannan tambaya kuma tana cewa malam ba ni da lafiya ana bi na salloli, idan na fara sallar sai na kasa karasawa saboda tsananin ciwo wani lokacin. To yaya zan rama su gaba ɗaya kenan?
To ya kake yin sallar da baka da lafiya? Na farko mara lafiya ba a ɗauke masa sallah ba, matuƙar hankalinsa yana jikinsa. Ba daidai ba ne ka bar sallah su zama don baka da lafiya su zama ba su suka a kanka, wannan kuskure ne a shari'ance. Matuƙar mutum hankalinsa yana nan a jikinsa, to kowane irin ciwo yake, kowane irin rauni, matuƙar ba su ma yake yi ba, ya fita daga hayyacinsa. Inda yana cikin hankalinsa to in sallah ta halarto to a taimaka masa ya yi ta, ko da kuwa da motsa wani bangare na jikinsa, ko da motsa kansa ne kawai, kai ko da motsa kwaya wato abin nan girar idansa ne kawai zai yi, to ya yi haka sallar, kai ko da zuciya ne, ko da kudircewa a zuciya, a ce ba zai iya yi da kowace irin gaba ta jikinsa ba, to ya kudirce a zuciyarsa yanzu a tsaye yake, yanzu a ruku'u yake, yanzu a dagowa yake, yanzu a sujjada yake. Shi kaga babu wani wani lokaci da za a ce mutum mai hankali dan ba shi da lafiya bai yi sallah ba har ya bata ta zama bashi har kuma yazo ya ce yanzu yana jin ba zai iya rama su ba da ya fara to da ka fara ma'ana a tsaye ka tashi kayi ruku'u ka ji ba za ka iya ruku'u ba ita sallah kana yin ta ne gurgudan yadda za ka iya idan ba za ka iya a tsaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga Imran ibn Husayn yace salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan wa illam tastati fa ala jam isallar ka a tsaye in ba za ka iya ba zauna in ba za ka iya ba kwanta saboda haka kai ta a kowane yanayi za ka iya Allah ta'ala ya ce fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gurgudan iyawarku idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum duk abinda na umarce ku da shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo da shi gurgudan iyawa saboda haka in ba za ka iya yi a tsaye ba ka zauna in ba za ka iya zauna ka kwanta in ba za ka iya yi a zauna ba a kwancan ba ma ba za ka iya yi da gabobin jikinka ba to kai ishara da ko idan in ba za ka iya ba ko da niyya ne ka kudurce saboda haka babu maganar har ma tun farko ma ka bari sallolin su taro akanka wannan kuskure ne kuma anan muke jan hankalin likitocinmu da nas dinmu musulmi da suke asibitoci su rika taimakawa marasa lafiya wajen sallah su dauka aikin su kawai shine su ba mara lafiya magani wani ya tashi wani ya mutu shine kawai aikin su a'a su sani cewa daga cikin aikin su ma akwai nusar da marasa lafiya wajen harkar ibadar su kuma wannan shi kansa wani bangare ne na magani shi kansa bawa akala alakan sa da ubangiji akara alakanta sa da ubangijinsa akara karfafa alakan sa da ubangijinsa lokacin da baya da lafiya yana taimaka masa wajen samun waraka in Allah ta'ala ya nufi shi da warkewa ya tashi a wannan rashin lafiya wannan yana da tasiri kwarai da gaske ga marasa lafiya saboda haka yana da kyau likitocinmu da nas dinmu su rika yin amfani da wannan damar ba kawai su yi wa mara lafiya fada ba idan bai sha magani akan lokacinsa ba ko ba a zo an yi masa allura ba akan lokaci su rika fada akan wannan a'a su rika fada ma akan harkar ibada su rika sallah musamman sallah su rika fada idan sun zo kan wansu musulmi su tambaya an sa shi yayi sallah idan suka ji mai kula da shi din ba sa shi ba su yi fada akan wannan shi ma wani aiki ne daga cikin ayyukan da ya kamata su yi amma su dauka kawai su aikin su shine su bada magani su yi allura kawai in wanda zai warke ne warke in bai mutuwa ne ya mutuwa mai amfanin mutum ya zo ya mutu ba akan abin da yake da hanyar kwarai ba saboda haka wannan yana da kyau a kula da cewa sallah ita ba a kun lokacin da ake koda waɗanda suke salisul bawl ko abinda waɗanda suke bawalin su baya tsayawa ko bayan gida baya tsayawa saboda wata rashin lafiya da ta yi tsanani to ko su a cikin irin wannan yanayin a sa su su yi sallar a haka wannan shine abin da za su iya yi to a sa su su yi sallar a haka ko a kwanci a rigingine suke su yi sallar a haka ko da motsa idanunsu ne ko da kudurcewa a zuciyarsu ne su yi sallar a haka don haka yana da kyau likitoci da nas su koyi hukunce-hukuncen marasa wato marasa lafiya a koya musu hukunce-hukuncen marasa lafiya a shari'ar musulunci marar lafiya a shari'ar musulunci wadaya hukunce-hukuncen su suke likitoci da nas ya kamata su san wannan likitocinmu musulmi su san wannan domin su taimakawa marasa lafiya da ake kawowa daga ko'ina suna musu jiya sai su san hada aiki biyu a lokaci daya ga aikin likitancin su kuma ga aikin nusarwa zuwa ga hanyar Allah wanda wannan zai taimakawa aikin nasu kuma aikin nasu ya zama sababin samun yarda ta ubangiji Allah ya samu dace
amin sai tambayar saniya kubu farawa yace ina neman karin bayani akan hadisin da ke cewa wasu mutane za su zo a ƙarshen zamani hirarsu tana cikin masallatansu to Allah ba shi da bukata a cikin su
to akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud a cikin Sahih Ibn Hibban da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kunu fi akhir az-zaman قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا فليس لله فيهم حاجة ذا أسامو سمتاني ذا سرق زماء مسلاتي أكرشان زامني سرق زماء مسلاتي دنيا تي كوي أقبنسو تو ألا بعد بقاتسو wanda ya kawo shi karkashin babin da yace zama a masallaci ba dan Allah ba, ba dan yi wa Allah da'a ba, wato karhancin ko hanin zama, hana zama a masallaci ba dan yi wa Allah da'a ba. Akwai ruwaya a cikin Al-Mu'jam at-Tabarani wanda take cewa sayakunu fi akhir zamani قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة شيء وزأس موسو تاني زأس زو كرشان زامني سنة زماء اتكين مسلاتي بابو ابن دي كيران سو سي دونيا دوانك كوكو زونا تاردسو كوكو زونا اندسكي كما الله بايد بقاتسو ولا رواية تنا دروني اما رواية اتكين سي ابن حبان ruwaya ce mai kyau. Akwai wasu malamai sun karfafa hadisin, kuma hadisin yana nuna cewa bai dace mutane su shiga masallaci kawai dan wani sha'anin su na duniya babu Allah a ciki ba. Duk abinda akwai Allah a ciki wani sha'ani ne da ya shafi addini, kamar karantarwa, ilmantarwa, ko ya shafi tattauna abinda yake maslaha ce ga al'umma ta musulmi. Wannan duk yana da kyau, amma a shiga masallaci kawai dan a yi lissafin wata harka ta duniya ko a kulla wani ciniki na duniya kawai, ba dan Allah, ba wani abu na Allah a ciki, to wannan haramun ne. Su malamai suna ga wannan haramun ne. Wannan hadisin watakila shi yake nufi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, menene gaskiyar hadisin da ke cewa wai idan mutum zai sadu da iyalinsa idan ya ce bismillahir rahmanir rahim, to wai idan aka sami da ko ya a wannan saduwa Allah zai dinga rubuta wa mutum lada adadin numfashin dan har tsawon rayuwar dan ko yar?
To wannan hadisin ni dai ban san shi ba, amma abin da ya inganta shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mana, idan ɗayan ku zai zo iyalinsa ya ce Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, shine abinda annabi ya koyar. Yace idan aka kaddara samuwar da'a wannan kunciyar tasu, to shaydan ba zai cutar da shi ba, lam yadurruhu ash-shaytan, haka annabi yace. Amma cewa za a yi tarbuta masa lada da gurgudan lumfashin sa, wannan ina ga dai kawai wani ne so yayi wa hadisin jela, amma ba ta da kyau ba gaskiya bane.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, shin za a iya yin tahiyatul masjid a lokacin da aka shiga domin sallar magriba?
Na'am, ita tahiyatul masjid ana yin ta a bisa magana mafi inganci ko da yaushe aka shiga masallaci, kai har ta lokutan da aka hana sallah a cikin su, kamar lokacin da rana take tsaka ko bayan la'asar ko bayan asuba. Idan har mutum zai shiga masallaci, to anan wajibi ne ya yi sallar tahiyatul masjid. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'a biyu. Hani ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani na gaba daya, kai ya zauna har sai ya sallaci raka'a biyu. Yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci bai kebe lokacin da aka hana sallah ba, saboda haka wannan zai kunshi dukkan wani lokaci da mutum zai shiga, wajibi ne ya salla raka'a biyu. A lokacin da aka kira sallar magariba, daman lokaci ne da an yadda a yi sallar raka'a biyu a daidai wannan lokacin, daman baya daga cikin lokacin da aka hana sallah, domin an hana sallah ne lokacin da rana ta fita yi fitsi-fitsi, amma in ta fadi, to wannan babu hani na a yi sallar raka'a biyu, bal ma yana daga cikin sunna duk da bata cikin sunanin rawatib, amma dai sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi ta a aikace, ya yi kuma umarni, kuma aka yi ya tabbatar, wato sunna ce da ta tabbata daga da nau'ukan tabbatar da sunna guda uku. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah kafin magriba, sannan ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib thumma qala fi ath-thalithati liman sha'a, sannan yace ku yi sallah kafin magarba, ku yi sallah kafin magarba, ku yi sallah kafin magarba. Sannan a cikon na uku yace ga wanda ya so, ruwa yace karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna, dan gudun kan mutane su dauke ta sunna ta wajibi. Shi yasa annabi yace liman sha'a. Sannan sahabbai sun kasance suna yin sallah kafin magariba, wato aka ce sallar magariba kafin a tare sallah sun kasance suna yin raka'a biyu. Saboda kaga daman can akwai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbata a lokacin, da idan mutum ya shiga masallaci zai yi, to dama abinda kuma ake bukata kenan. Kan mutum ya shiga masallaci ya zauna bai yi sallah raka'a biyu ba, ko dai ta nafila ko kuma ta farilla, wato inda zai shiga ya samu an yi iqama, kaga zai shiga sallah ne tare da masallata. Anan shikenan waccan sallah ta tahiyatul masjid ta sare, wannan ta zama ita ce tahiyatul masjid. Na'am.
Sai tambayar da take cewa malam, menene dangantakar Abdullahi bin Abbas da manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma wane ne Umar bin Abdul Aziz?
To Abdullahi ibn Abbas dan Abbas ne, Abbas kuma dan Abdul Muttalib, kaga Abbas baffan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama, da Abbas da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin su daya Abdul Muttalib. Daka Abdullahi matsayin sa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama daidai yake da matsayin sa na Ali a gurin sa, duk ƴaƴan baffanni ne. Sannan mahaifiyar sa Lubabatu bintul Harith, mahaifiyar shi Abdullahi dan Abbas, Lubaba ibntul Harith ƴar uwa take ga Maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallama, to matar annabi sallallahu alaihi wasallam Maimunatu bintul Harith al-Hilaliyya, ƴar uwar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ce, kaga ashe matar annabi Maimuna khalasa ce, innasa ce. Saboda haka yana dangantaka daga annabi sallallahu alaihi wasallama, yana dangantaka da ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, mutum ne yake riko da marayu, yake rike da marayu, sai ya siya musu fili, ya cika musu kuɗi, ya ce amma za a biya shi, to an ɗauki shekaru ta yadda darajar filin ta yi sama, kuma shi ma mutumin ya rasu, to yanzu filin za a yi lissafi da ƙaruwar da ya yi a biya waɗancan kuɗin nasa, ko kuwa iya kuɗin da ya cika za a biya?
Iya kuɗin da ya cika za a biya, dan fili ya yi tsada, ai ba hannun jari ya saya ba a cikin dukiyarsu, bare ya ce yanzu an samu riba shi ma sai an bashi, a'a shi dai ya cika musu. Saboda haka in ya cika musu naira 10,000 ko shekara 10 aka samu, fili ya ƙara tsada fiye da yadda aka saye shi, kuma ya ninninka, an tashi dai 10,000 za a ce a basu. Wannan ita shine hukuncin bashi, inda kai bada bashi komin dadewa, iya abinda ka bayar shi za a baka, ba a la'akari da cewa kaya sun yi tsada a yanzu, to tunda ka bada bashin kaya ba su yi tsada ba, don haka yanzu sun yi tsada sai an ƙara maka, wannan ba bashi ba kenan, ya zama riba. Saboda ka in har ya cika musu ne a matsayin bashi, ya ranta musu, daga baya aka sayar da fili, sai kenan sai a bayar da daidai abin da ya bayar. Wannan shine hukuncin shari'a.
Na'am. Sai tambayar Abubakar MJ ya ce, malam, shin menene halaccin siyar da jaki inda mutanen mu suke siya su kai wa waɗanda ba musulmi ba su siyar musu dan su ci?
Wato ba za a haramta sayar da jaki ba, tunda ana amfani da shi wajen hawa, wanda ake amfani da doki da alfadari wajen a hau, sai dai idan kasancewa wanda za ka sayarwa din ba zai yi amfani da shi ne a inda Allah ya hana, wato zai ci ne, wanda kuma cin jaki haramun ne, wannan bil ittifaq, da ijma'in malamai jaki haramun ne. To idan har ya san cewa waɗanda zai sayarwa ci suke yi, to bai halatta ya sayar musu ba. Amma shi karan kansa kasuwancin sayan jaki a sayar, wannan ba haramun ba ne, matuƙar dai wanda za a sayarwa ɗin, kamar ka sayar ma mutanen da ka san giya za su yi da hatsi ko gero ko masara, ka sayar musu kasan cewa giya za su yi da ita, kuma kamfanin giyan ne ya zo, ka yi noma ka sayar ma kamfanin giya aje a yi giya, wannan ya zama ta'awun alal birri alal ismi wal udwan, ya zama taimakon juna ne akan saban Allah da ƙetare iyaka, Allah kuma ya hana wala ta'awunu alal ismi wal udwan, kada ku taimaka wa junanku akan duk abin da yake saban Allah ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala takunu aunan lishaytani ala akhikum, kada ku taimaka wa shaydan wajen bitar da dan uwanku. Sauraka ba daidai bane ka taimaki shaydan wajen a aikata laifi, mutukar kasan laifi za aikata to bai kamata ka zama tare da shaydan ba wajen taimaka masa ai laifi. Haka irin wannan bai halatta ba, amma shi karan kansa cinikin saye da sayarwa ga waɗanda suke amfani da shi, wannan babu komai.
Wannan tambayar kuma tana cewa mallam, idan an tura soja kwantar da tarzoma, shin idan ya kashe mutum akwai kafara ko diya a kansa?
Na farko dai, kwantar da tarzoma ba tana nufin a kashe ba. Tarzoma ake yi aka tura shi kwantar, akwai hanyoyin da ake bi wajen kwantar da tarzoma, duk hanyoyi ya kamata a bi su. Don haka na farko, rashin kula ne da haƙƙin dan adam har yasa ma za a ce soja ya ji kanta da tsoma ya kashe mutane. Irin inda aka dauki dan adam da muhimmanci ko da daraja, da wuya ka ji hakan, sai a dade ba a samu wannan ba. In kuma har aka samu wannan, sai dai bisa wani tsotsayi wanda yake ba gangani ba. Amma mu anan abin ya zama kamar ma ba ma wani abu, kamar ma shine ma asali a ce an kashe din. Babu shakka idan har soja zai kashe mutum bisa ganganci, dan kawai an ce kun kwantar da tazuma, kawai sai je ya kisa, to wannan yayi kisan ganganci, saboda haka hukuncin mai kisan ganganci yawo kanshi. Idan bisa kuskure ne, yana kokarin kare kansa sai har abin ya faru bisa kuskure, to shikenan sai ayi masa hukuncin wanda yayi kisa na kuskure. Wanda ya kisa na kuskure shi kuma zai kafara wanda Allah ta'ala ya ambata, zai biya diya, zai kuma yi kafara ta yanta baiwa ko ya azumin wata biyu a jere. Wannan shine wajibi in bisa kuskure. In kuma da ganganci yayi kawai saboda ya dauka ai ba in ya kashe banza, to wannan ka'idar musulunci kisasi ya hau kanshi, shi ma kamata ya kama shi ai masa hukuncin kisa. In ma ba a yi masa a duniya ba, to lahira tana jiran shi.
To ma sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau. Da haka, a madadin shehun malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo, da kuma wanda ya sada mu da ku, wato Bashir Sarki Abdulkadir, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah.